matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin zai ci gaba da kawo muku tattaunawar wakilinmu a Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, da Alhaji Sani Idi Dan Fulani, mataimakin shugaban kungiyar masu motoci ta ƙasa ta NATO shiyar Arewa maso yamma, akan batun ɗiban mai a lokacin da motar da kuma man fetur ya yi hatsari. Lamarin da kanta da gobara har ya kai ga sanadiyar mutuwa da ruruwan mutane kamar yadda ya faru a makonni uku da suka shuɗe a garin Majiya na ƙaramar hukumar Taura a jihar Jigawa. Ga dai ci gaban tattaunawar ta su.
Ba zan ce ba a ɗaukan mataki ba, muna tarurruka wanda hannu muna yi taro sau ɗaya a shekara wanda za a zo a bijiro da matsalolin da suke cikin harkokin mannan na kowane ɓangare, kuma a tattauna su a samu mafita ko kuma a bada shawara yadda za a samu mafita saboda a maida shi doka. Saboda haka muna aiki tare yadda ya kamata.
To amma za ka ga cewa kamar taron naku ya zama kamar na a tarin ne na shan shayi ne, saboda kaga a lokacin da ake alhinin na Jigawa kwana ɗaya kuma sai aka ce wata tankar mata da faduwa can a wajen Ibadan, wannan kuma ya faru ne kusan ƙasa da wata guda da ko wani abu mai kama da haka, da wata mota ta faɗi a can jihar Niger ita ma ta yi asarar rayuka. Za ka ga an ka tattara a shekara motocin kunnan suna asarar rayukan 'yan Najeriya da dama, kuma gashi kana cewa kuna ma taro na shekara-shekara har ma kuna bitar abin da ke faruwa.
Wannan hadari ai shi yasa aka kira shi hadari, saboda ba za ka iya sanin lokacin da zai faru ba, kuma shi hadari abubuwa da yawa ke kawo su, amma mafi yawanci dan adam shi yake da kusan kashi 85 zuwa 90 da yake jawo hadari. Saboda shi karfe baya zuwa ya samu hadari shi kadai in ba larura ta kai larura ba. So shi yasa aka bi da hankali akan su kansu direbobin da suke tugawa. Hadarukan da suke faruwa kuma mafi yawanci babban na wanda ya faru a Niger State shi ainihin motar da take dauke da motar da ta samu hadari, direban da yake dauke da jama'a shi ya zo ya shiga motar da take tsaye, wannan wuta ta tashi. Wannan kuma na Jigawa muna ganin akwai irin abubuwan abin da yake rage gudu na kan hanya, dan an sa shi daga nan wannan farkon Jigawa zuwa har kusan ƙarshenta, duk da cewa na ga sun ciccire musu, amma duk da haka wajen bai ciru ga baki dai ba. So abu ne wanda sometimes wani abu kamar a cikin aiki ne, mechanical ne, da kuma rashin kyan hanyoyinmu wanda za ka iya sallama mota lafiya-lafiya kafin su je inda za ta je ko ƙaran Boris ko ɓangaren Cook ko wani ɓangare zai iya amsawa, saboda sha'anin aiki yau da gobe ko kuma rashin kyan wannan hanyar.
To misali ka ce kuna taron shekara-shekara, kuna bujiro da irin waɗannan abubuwa kuma me kuke yi da ku da hukumomi?
To in an yi wannan taron ana sa kamar a ja layi inda ake so a yi aiki ba tare da an kasa wannan layin ba, duk wanda ko kuma kamfani da ya kasa yin cika wannan ka'idojin na wanda zai tabbatar an yi aiki cikin kiyayewa da cikin ari a sama lafiya, za a sa wannan wanda ya kasa to ba za a bari ya ci gaba da wannan aiki.
Akwai matakai da kuke ake ɗauka waya da kan 'yan ƙasa, misali tsakanin ku da hukumomin da lamarin ya shafa, misali kan haɗarin da ke tattare da ma shi kansa ta'amali da man fetur da iskar gas misali?
Wala, saboda Allah wannan abu ne kudadde wanda kowa ya sani cewa in mai ya haɗu da ɗan'uwansa aka haɗa ƙarfe da ƙarfe, inda aka samu suka kuta za ta tashi. Kuma mafi yawancin mutanenmu na karkara wani lokacin suna toshewar kunnuwansu saboda bukatar su ta wannan lokaci, in aka samu hadari za su taru su yi rubutu a kan abin da ya faru saboda su karu ba don su cece a wannan yanayi da ya faru ba, don akwai yanayi da yawa da ya faru ko motar fasinja ce a yanzu a kasar mu abin ya kai ga nan samu hadari kafin a ce miki wannan rayukan lafiya da yake cikin bokan passenger za ka ga wasu ana charge musu kayan su ana charge musu aljihun su ana dauke abu da aka san zai zama na samun kuɗi ne to saboda haka wannan abu ne babba wanda ita kasa da kanta ya kamata a wayar da kan jama'a a nuna musu cewa duk wannan abubuwan da ake yi bace kuma in ya bace zai zo ya haifar mana da irin wannan asarar da ba a san ganin ta kuma ba a kai.
Kai maganar asara yanzu misali wannan al'amari na jigawa da ya tafi da rayukan bil'adama wajen mutum 200 ya zuwa yanzu. Me za a iya cewa kungiyar ku ta mamallaka motocin nan na dakon fetur ta koya a matsayin darasi wanda zai ba ta damar ɗaukar matakai na kan dagarki a gaba.
Na farko ba mu yi kasa a gwiwa ba da mu aka yi shi da aka yi jana'izar wannan bayan Allah kuma an nuna motoci mai karfi ƙarƙashin shugabancinmu na ƙasa don ziyarci headquarter jihar wajen gwamnan Jigawa kuma an tattauna a wannan tattaunawa ma an yarda cewa za a yi wani komiti wanda za a wayar da kan aƙalla mutane Jigawa akan kiyaye irin wannan abubuwan da suke faruwa kuma na san ba da daɗewa ba mai girma gwamna zai amince zai ta halewa don kwamitin fara aikin su wanda in Allah ya yarda zai taimaka wajen wayar da kan jama'a.
To madalla anan ne kuma muka kawo ƙarshen tattaunawar sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin shi bakon namu Alhaji Sani Idi dan Fulani mataimakin shugaban kungiyar masu motoci ta ƙasa ta NATO shiyar arewa maso yamma da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Fiona Wamayi da ta daidaita mana sautin shirin Abba Yako makeri ne daga nan birnin Washington yake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya.